Cynthia.
Madaurin ki daya.
Cynthia. Cynthia.
Assalamu alaikum masu sauraron Cynthia madaurin ki daya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kwanaki cibiyar ganin an ɗaukaka darajar tattaunawa tsakanin addinai da ƙabilu daban-daban domin samun zaman lafiya na Sarki Abdullah bin Abdulaziz na ƙasar Saudi Arabia da cibiyar ta ke birnin Vienna ƙasar Austria da cibiyar wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin addinai da ke Kaduna da kuma wata cibiyar gwamnatin tarayyar Najeriya na karantar da hanyoyin magance rigingimu. Sun shirya wani taron kwanaki uku da ya samu halaccin shugabannin addinai da na ƙungiyoyi daban-daban akan hanyoyin fahimtar juna da samun zaman lafiya. Wakilin sashen Hausa Nasiru Elhika ya halarci wannan taro inda ya tattauna da Hajiya Amina Kazaure, shugabar wata ƙungiyar mata musulmi da Krista da ke Kaduna, da Pastor James Wey na cibiyar wanzar da zaman lafiya, da kuma Malam Muhammad Sani, limamin masallacin Waf Road da ke Kaduna. A saboda haka bari mu koma gefe guda. Nasiru gare ka.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, gani nan a zauren taro na Ladi Kwali da ke nan babban hotel na Sheraton a birnin tarayya Abuja, wajen taron da cibiyar wanzar da zaman lafiya da sasanta duk wani rikici ke gudanarwa. Ina tare da kuma wasu malamai. Farko,
sunana Pastor Dr. James Mobel Wuye, ɗaya daga cikin masu idarwa na ƙungiyar wanzar da fahimta tsakanin addinai Interfaith Mediation Center Kaduna, Nigeria.
Sunana Muhammad Sani Isa, limamin masallacin Wafarar kuma darakta ne na shiga tsakani a ita wannan cibiya ta wanzar da zaman lafiya da ke Kaduna.
Sai kuma Amina Kazaure, wadda nake shugaba ta ƙungiyar mata musulmi da Krista a Kaduna.
Malam Sani, da farko za mu fara daga kanka. Shin ki mana bayani ƙungiyoyi nawa ne masu ke shirya wannan taron?
Wannan babban taro muhimmi, ƙungiyoyi guda uku ne suke ainihin suka kira shi. Ɗaya ƙungiya, babban ƙungiya da ke wajen Najeriya, ita ce ake kira wato, bari mu faɗi dan da Turanci, wato International, wato King Abdullah Ibn Abdulaziz International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue. Kenan wata wato cibiya ce mai wadda aka asasa ta domin ta ba da daraja kuma ta ɗaukaka al'amarin tantaunawa tsakanin addinai daban-daban da ƙabilu daban-daban don samun zaman lafiya. Wadda da kaji an ce dai King Sarki Abdulaziz, Sarki Abdulaziz to kana magana Saudi Arabia kenan. Headquarter ta ko cibiyar ta yana Vienna a can ƙasar Austria. To sannan sai Interfaith Mediation Center wadda take ita ce cibiyar wanzar da zaman lafiya da ke Kaduna. To sannan kuma sai a nan Abuja akwai wata cibiya ko akan ce mata mu'assasa ta gwamnatin tarayya ce, ana ce mata Institute for Peace and Conflict Resolution. Ita dama mu'assasa ce ko kuma wani parastatal ce ta gwamnatin tarayya wadda tana kula da al'amuran karantar da mutane da kuma fahimtar da su ilimin sasan ta takaddama da kuma zaman lahiya.
Bari mu fara da James Wey. Me zaka ce kan tasirin wannan taro wajen wanzar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinin Musulunci da Krista?
Nagode. Na ɗaya dai, Allah ya sa an tara malaman addinai, ƴan ƙoli-ƙoli, wato shugabanni manya-manya kamar su Sultan Abubakar Sarkin Musulmi da President na Khan, hatta ma
Sultan Muhammad
Sarkin Musulmi, sannan kuma da President na Khan, shugaban Kristocin Najeriya duka gaba ɗaya, da kuma Cardinal Onaika, shugaban Katolika na Abuja. Aka taro a wannan taro manya-manyan kenan. Akwai ƴan ƙungiyoyi kuma wanda suke wakilcin addinai, wato shuri-shurin addinai, alin misali a ce ƙungiyoyin Equa, Tekan, Assemblies of God da ire-irensu. Sannan da kuma ƙungiyoyi na addinin Musulunci, akwai JNI, akwai Supreme Council, akwai ƙungiyar mata musulmi iri-iri, da kuma matasa na Krista da na musulmi iri-iri. Wato an ɗibo daga ƙasa, an samu na tsakiya, an samu na ƙoli. Dalilin da yasa na ce haka, ta in ko an samu kowa da kowa yana cikin wannan taron, alal misali duk abin da aka ɗaura a nan a za iya balagar da shi cikin mutane. Manyan sun karɓa, na tsakin sun karɓa, na ƙasan kuma sun karɓa. To kaga za a samu zaman lafiya mai ɗaurewa a doron ƙasa a Najeriya. A ce malaman addinai ne yanzu suke tashi suna hobata suna wa'azi ran ran Christmas suna hutubar ran Juma'a a masallatin akan matsayi aka dauka nan to lalle taron nan an ma gama zaman samun zaman lafiya a Najeriya
Hajji Amina ka zore me zaki ce kan wannan taro ke kuma bangaren ki kin ce kungiyar da kike wakilta ma tana wanzar da zaman lafiya ne tsakanin musulmi da kirista
Alhamdulillah ai mu wannan ci gaba ne babba domin kungiyar mu dama ta kunshi ne dukkanin kungiyoyi na mata na Kirista da na Musulmi a jihar Kaduna kuma an asasa ta ne dama saboda ci gaban zaman lafiya din da yanda za a wanzar da shi to kaga wannan taro mu ya ƙara ba mu dama domin ya nuna kenan duniya gaba daya ta sa ido ta sa hankali akan aikin wanzar da zaman lafiya wanda daman shi muke yi zaman lafiyar nan kuma baya faruwa sai mun zauna mun fahimci juna tsakanin mu Musulmi da Kirista muga ina ne matsalolin mu suke menene a tsakanin mu musamman kafin a fara yi to kuma daga abin da muka fara yanzu a wannan taro shimfidar da aka shimfida kenan menene ya zamu mu fahimci juna sannan mu san ina ne zamu dora menene zamu to kaga mu yanzu mata idan mun koma tunda daman duk kungiyoyin mata da na musulmi da na kirista suna cikin wannan kungiyar zamu kai musu sako wanda zai tafi har kasa ya tafi har grassroots tunda dukkanin mu muna da wannan saboda haka wannan taro mu yana da muhimmanci sosai a gare mu kuma ya nuna ma duniya cewa aikin da muke zaman lafiya shine aikin da duniya take so ayi
Sheikh Sani kene limami wa fraud da ke birnin Kaduna tsakiyar Najeriya shin a matsayinka na malami addinin musulunci ya kike ji yau ga malaman musulunci da manyan limaman kirista a waje ɗaya suna taro
abin farin ciki ne a wurina sai kuma ya tuna maka ma lokacin da su ma wasu kiristoci suka ziyarci manzon Allah cikin masallacin sa ko da yake gayyatar su yayi da ya gayyace su suka ko amsa kira daga binnin Najran suka zo ciki kuma sai suka mashi ga masallaci har ma lokacin da lokacin addu'an sa yayi sai sahabbai suka ce su fita waje annabi ce sai a ciki samu kauna su addu'an su to kaga wannan ya nuna maka wannan haduwa ce da za ta sa a gano ina ne ake da karance iri daya masu alaka da tabbatar da zaman lafiya ina ake da bambanci gana ma an san shi inda ake da bambanci to kowa hoye bi hanyar shi yau walakum dinukum waliyadin amma inda ake da abu iri daya to a hada karfi kasan nan ta zauna lafiya a samu ci gaba to kaga abu marin ciki ne kaga musulmi da kirista musamman malaman su suna da nauri da suna tantauna ya zamu zauna lafiya tunda kowa yana cewa a addinin shi din akwai tanadara da zaman lafiya to mu hada su ri daya mana mu gina kasan kaga abu marin ciki ne amma babban abu marin ciki na gaba wanda shine ban fada ba zaman ma sai ya fara da mu ne zallan musulmi su zanna su duba meye matsalolin su meye damuwar su me yasa ba su iya hada kansu su fahimci juna su tantauna cikin sauki su maganin matsalolin su cikin gida kenan shine intra religious dialogue sannan in mun yi wannan daga baya sai mu zo kuma nan da kwana biyu sai mu ce to kuma ta yaya zamu iya karfafa zumunci tsakanin mu da wanda ma ba musulmin ba su kuma mu zauna lafiya da su kamar yanda mu a cikin gida muka ce mu tantauna bambance mu mu sanya ladabi da sanin ya kamata wajen bambance dan yin maganin su to kuma ma a tsakanin mu kuma da wanda ba musulmi su ma ya zamu yi to kaga wannan taron abu yake sanya tantauna kenan mu duba matsalolin cikin gida namu a matsayin mu na musulmi su ma kirista su duba matsalolin gida nasu a matsayin su na kirista sai kuma a duba to me ke hana mu biyun kuma tsakanin musulmi da kirista me ke hana ma a samu kyakkyawan fahimta ne
wa zan zuye kana cikin waɗanda suke da ma misalin irin illar da rikicin addini ke haddasawa mutum wanda kai ma wannan abun ya shafe ka a sakaice me zaka tuna ne irin illar da wannan abun ya kawo a baya duk da yanzu dai mun ga alamun akwai zaman lafiya tsakanin musamman ma al'ummar Najeriya inda ake samun rikicin nan irin jihar Kaduna irin jihar Plateau
illa ko ai ba kaɗan ba kamar da waɗanda suka sani ko kuma masu sarara da yake ba za a iya gani ba ina da hannun roba ne sanadiyar rikici da ya faru a 1992 wanda ya shigo Kaduna waɗansu muka rasa hannayenmu wasu suka rasa rayukansu aka yi barna iri-iri to tun lokacin nan ana ta fama don a haɗu a zama ɗaya mutane gari ya dare garuka wurare Plateau Kaduna da waɗansu birane daban-daban sai ka ga anguwa da ke da yawan su ka ga addini guda ne wai ana tsoro to amma da wannan irin tafiya da muke illan fa ba daɗi kasuwanci ne mutane ne za su rasa muhallin su addini ne ba za a iya ibada ba saboda takunkumi nan da dan da ake yi daban-daban masu tsaro su sa tsoho ya tsallan kwado ba za a je ma lokacin ibada ba a yi saboda menene an sa mutane takunkumi iri-iri illolin kuma kaga kasuwa ba tattalin arziki ya sai kasa mutane ba su iya zuwa wuri tare ana tsoro har yazo yara aka hayayafa yara suka samu makamai aka zo in za a yi barna an wani rashin jituwa ya sai kaga an datse hanyoyi daban-daban ana yawa mutane barna wanda ba su sani ba su gani ba sun fito ne suna neman abin da za su taimaka wa iyalinsu to wannan ba ƙaramin illa ba ne da ƙasar nan
tunanin mutum kamanninsa. Ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya, karewa lafiya tare da koshin lafiya.
Abinda ya sawaka kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a tuna fa, sai da zaman lafiya kasa za ta ci gaba.
Ku amsa kira na maganganun da na zanzana, na dariya adin kan juna da rai da rana. Ci za mu sa gaba, ba zan canta ta jama'a ba. Sun tsaya madaurin kiraya.